إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدعزك حلرا أولا يوم تشمي البركة دمتي كراتن القرآن من جلما تعليد فسر كم فهمتر ما قباتا كراتن دمتي قباتر واشتمونا مصلاة نجومة جامع محمد الأمين صلى الله عليه وسلم dake nan anguwar Bidawa cikin garin Azare karamar hukumar Katabun jihar Bauchi Najeriya yau muna yammaci na 7 ga watan Ramadan shekarar hijira 1447 wanda kuma ya dace da 24 ga watan 2 watan February miladiya shekara 2026 muna karatu a cikin suratul mu'minun wannan sura muna karatu a cikin ayoyin farko na wannan sura ayoyin da suke tattaunawa suke yin bayani dangane da siffofin mu'minai tun daga ambaton khushu'i a cikin sallah har zuwa kiyaye ita kanta sallar wayin kana za a ji wasu siffofin wasu fito ba kuma su ma siffofi ne na wajibi musamman rukunan musulunci an ambaci sallah da khushu'i a cikin sallah an ambaci zakka amma ba ambaci azumi ba ba ambaci aikin hajji ba kuma akwai wadansu khisal na shari'a wadanda su riko da su shine cikar imani ga mu'mini duba ambace su ba to wannan malamai suka ce duka zaka dunkula su a cikin fadin Allah subhanahu wataala wallazina hum li amanatihim wa ahdihim ra'u wadanda suke kiyaye amanonin su da alƙawuran su a lokacin da muka yi karatun wannan aya wallazina hum li amanatihim wa ahdihim ra'u mun ce malaman tafsiri sun ce amanonin akwai na Allah akwai kuma na bayin Allah kamar yadda alƙawarin akwai na Allah akwai na bayin Allah to daga cikin amanonin Allah dukkan shari'o'insa haka har abinda ba ambata ba sun shiga cikin amanoni don haka rashin ambaton komai filla filla wannan ba shi yake nuna cewa ayoyin ba su waiwaice shi ba ko dai sun ambace shi a fayyace ko kuma sun ambace shi a dunkule almuhim dai waɗannan siffofi da aka ambata lallai dukkan wani mumini rabautarsa tana cikin kiyaye siffofi irin na masu imani kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya jingina wato riko da siffofin ya zuwa ga rabauta da kuma tsira kuma ya gadar da aljanna ga waɗanda suka siffanta da wannan siffofi a ƙarshe da ya ce ula'ika humul warisun الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون waɗannan da aka ambata masu waɗannan siffofi su ne masu gado gadon me gadon aljannatul firdausi alladhina yarithuna alfirdausa waɗanda za su gaji ko suke gadan aljannatul firdausi hum fiha khalidun za su shiga cikin ta kuma su dawwama Allah mana arzikin shiga aljanna. To gabanin mu je aya ta gaba, yana da kyau mu waiwaici ayoyin da muka karanta, saboda tunda sun zo akan wata manufa guda daya, to yana da kyau mu bibiye su, domin cikin su a iya samun waɗansu fa'idoji da wataƙila ba mu ambace su a cikin karatu lokacin sharhi ba. Akwai fa'idoji kamar haka. Fa'ida ta farko, da Allah maɗaukakin sarki ya ce, allazina hum fi salatihim khashi'un, su ne waɗanda a cikin sallolinsu suke khushu'i. Malamai suka ce wannan aya dalili ne akan cewa khushu'i a cikin sallah wajibi ne, domin ana ambaton siffofi ne na rabauta. Qad aflahal mu'minun, haƙiƙa mu'minai sun rabauta, wannan rabautar kuma shine samun aljanna. Sai aka ambaci siffofi, kuma sai aka fara da siffar khushu'i a cikin sallah, kuma a ƙarshe aka ce ula'ika humul warithun. Mafhumin sa yana nuna cewa kenan wanda baya khushu'i a cikin sallah baya cikin masu rabauta. Idan kuma aka ce rashin aikata wani aiki ya hana ka tsira, ya hana ka rabauta, to menene kenan hukuncin aikata aikin? Wajibi ne, domin dama ma'anar wajibcin kenan. Idan aka dora ma baka yi ba, ka cancanci uquba. To idan kuwa rashin khushu'i zai hana mutum rabo, rashin rabo ko shi zai hukunta wa mutum wuta, to an faɗa cikin abin da ake gudu. Don haka lallai khushu'i kenan ya zama wajibi. To bai kamata mu yi sakaci, mu yi wasa da al'amuran khushu'i a cikin sallah ba. Kar mu ɗauka cewa abin da ake bukata a wajenmu shi ne kaɗai mu yi sallah ko ta yaya ma. A'a, mu yi sallah, sallah da za ta yi mana amfani. Sallah kuma ba za ta yi amfani ba sai in ta kasance wacce aka khushu'i a cikinta. Kuma mun yi bayani akan khushu'in nan daidai gwargwado lokacin da muka yi karatu akan wannan aya. Sannan Allah maɗaukakin sarki da ya ce wallazina hum li furujihim hafizun, su ne waɗanda suke kiyaye farjojinsu. To ƙarƙashin wannan aya da aya da ayoyi biyu da suke biyo bayanta, illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin faman yabtagha wara'a dhalika fa ulaika humul adun, waɗannan ayoyi guda uku ƙarƙashin su malamai sun fitar da fa'idoji da dama. Daga cikin abin da malamai suka fitar, Malik ibn al-Qayyim Allah ya masa rahama yana cewa wa hadha yatadammanu thalathata umur, da Allah subhanahu wa ta'ala yace wallazina hum li furujihim hafizuna illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin faman yabtagha wara'a dhalika fa ulaika humul adun. Yace wannan ya kunshi abubuwa guda uku. Anna man lam yahfaz farjahu, yace duk wanda bai kiyaye farjinsa ba, lam yakun minal muflihina, to baya daga cikin masu rabo. Wa annahu minal malumina, kuma yana daga cikin ababen zargi waɗanda ranar alkiyama za su kunyata. Wa minal adina, kuma yana cikin ƴan ta'adda waɗanda ranar alkiyama suka cancanci azabar Allah. Fa fatahu al-falahu wastahaqqa ismal udwani wa waqa'a fil law, malan yace sai rabo ya kufce masa, ya cancanci kuma azaba, ya shiga cikin rundunar ƴan ta'adda, sannan kuma ya fada cikin zargi masu kunyata ranar gobe kiyama. Allah ka tsare mu. Fa'ida ta biyu, malaman fiqh sun yi hujja da wannan aya wajen haramta auren mutu'a. Allah maɗaukakin sarki a cikin wannan aya ko a cikin waɗannan ayoyi kaɗai ya halatta mata iri biyu, ya halatta matar aure da mutum ya aura sahihin aure wanda aka ɗaura shi ya cika sharuɗan aure da rukunnan aure a musulunci. Wannan ita ce mata, illa ala azwajihim, ko kuma mace mijinta da aka daura mata aure da shi sahihin aure wanda rukunnan aure da sharuɗan aure a musulunci suka cika to wannan shi ake nufi da halattaccen farji sannan kuma sai na biyu namiji ga wanda yake da baiwa baiwa kuma wato wacce asalinta kafirci kafirci shi yake sabbaba irin wannan bauta kastanci ne wanda dalilinsa sanadinsa tushensa shine kafirci yayin da aka kada kararrawar yaki tsakanin rundunar musulmai da kuma rundunar kafirai musulmai suna kare addinin Allah suna jihadi don daukaka addinin Allah ba don wata manufa ta siyasa ba ba manufa ta siyasa ko ta kabila ko ta yanki ko ta tafki ko ta tattalin arziki ba a'a manufa ce ta daukaka addinin Allah a dalilin su waɗancan kafiran sun kisi addinin Allah sun kafircewa Allah sun ki su kadaita Allah shi kadai su bauta masa sun ki su tsaida sallah sun ki zuwa da sha'air na musulunci kuma sannan suna kokarin su hana musuluncin da musulman sakat da sakewa a wala suna zama wa musulunci barazana to idan musulunci yana da karfin da zai firgita su su tsorata masu musulunci su musulunci koda ko wasu za su mutu masu guduwa su gudu masu mika wuya su mika wuya to musulunci ya hukunta wannan idan har haka ta faru aka kawo farmaki aka hadu aka gwabza mai mutuwa ya mutu mai musulunta ya musulunta mai mika wuya ya mika wuya mai guduwa ya gudu mai rauni ya rauni aka kama wanda za a kama cikin mata da yara don su ba a yakarsu idan ana yaki ba a kashe yaro ba a kashe mace ba a kai wa yaro hari ba a kai wa mace hari to irin waɗannan kuma idan an yi yaki yaki ya ci kafirai to waɗanda suka zo da su na mata wajen yaki da ƴaƴa yara wajen yaki to sai mu tattara su domin wannan mu a gare mu musulmai arziki ne za mu tattara su domin yaran nan za su tashi musulmai a cikin mu matan nan za su haifa mana musulmai a cikin mu sai a dawo da suna to dawo da sunan idan aka yi albarkacin mu mun mika rayuwar mu gaba daya da dukkan damar mu har ma da dukiyarmu da lokacinmu muka sadaukar muka mika wuya ga Ubangijinmu ta iya yiwa har mu mutu a wannan yanayi to idan Allah ya sa ba mu mutu ba muka dawo gida to tukuncinmu shine idan an kamo daga yara a raba mana in an kamo daga mata a raba mana wannan tukunci an gane ko kage saboda musulunci yana son kowa ya zama ya amfana wannan ƴaƴan da za a baka daga cikin furfunonin yaki ƙarin arziki ne a gidanka kuma ga al'ummar musulmi wannan matar da za a baka ko mata biyu ko uku a cikin kasonka wanda aka samu ƙarin arziki ne da ƙaruwar musulmi shi musulunci yana duba irin gudumawar da zaka bayar ya zama ya daukaka ya ƙariya ya waita to kaga a irin yadda tsarin wato musulunci ya taho da yadda musulunci yake kallon mata da ƴaƴa sabanin yadda duniyar bature take juya mana tunani a yau ya zama a da can ba ma haifa kai ba ebowa aka yi aka tsakura aka baka aka dauka daga mata aka dauka aka baka kaga an kara ma gidanka ne ko kuma hakan an maka ne a matsayin an maka tukuci an maka gata amma yanzu bature sai yake kokarin ya gwada mana cewa na kama kokari kake ka yage. Ana gwada maka cewa na kama ya zama kudin cizo, ya zama kwarfata, ya zama kaska, jininka suke tsotsa. Don haka yaya za a yi ka rabu da su ko ka rage? Musulunci yana maka tukuici yana ƙara maka, amma tsarin turanci kuma shi kuma yana raba ka da su, to raba ka da arziki ne. Kuma sannan ana cire maka tunanin musulunci daga zuciyarka, domin inda kana tunanin musulunci da irin ƙaruwar da musulunci zai samu ta dalilinka, to da za ka yi kishi. Amma in ka ji mutum yana taƙaitawa kansa gida, yana cewa ‘ya’ya uku sun ishe shi, kai ‘ya’ya biyu sun ishe shi, to ba abin da ya sani sai duniya. Ita yake kalla, da ita yake kwanciya, da ita yake tashi, ita ce a cikin tsabar idansa, ita kawai yake kallo. Amma wanda ya san cewa ‘ya’ya da mata arziki ne wa addini, za su sujada wa Allah, za su bauta wa Allah, za su ƙaru a cikin tawagar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da zai yi alfahari ya yi tutiya da su, to wanda ya san wannan ya yi imani da wannan ya gaskata wannan ya yarda, to kishi zai yi ya ga cewa gudumawar nawa zai iya bayarwa. Ala ayi hali, ta hanyar da ake samun bayi kenan, ita ce asali. Amma tunda ana musu mu'amala irin ta bayi, akwai babi da yake banci karatu irin nasu a littattafan fiqh. Anan za ka san waye bawa, me ake nufi da bawa, yaya hukuncin bawa yake, yaya matsayinsa yake, da sauransu. To daga cikin hukuncensu waɗannan bayi shine ana iya sayar su, ana iya kyautar su, ana iya barin su gado. Suna kama da kadara, suna kama da dukiya. Shi yasa sun yi tarayya da mutane a wasu hukunce-hukuncen shari'a. Wasu daga cikin hukunce-hukunce an musu rangwame, saboda ta wata fiska ana ba su hukuncin mutane, ta wata fiska kuma ana ba su hukuncin kadara da arziki. Wannan daga cikin hukunce-hukuncensu kenan a babin fiqh da yake karatu akan bayi. To abin da ya kawo mu batunsu a nan kuma shine daga cikin hukunce-hukuncensu shine idan mutum yana da baiwa mace, ya samo ta, ya ribace ta a yaƙi, an ba shi cikin kasonsa, ko ya saya, ko ya gada, amma gadon ba ta babansa ba, babansa kuma da ya shiga ɗaki da ita, da in ya gaje ta daga babansa da ya shiga ɗaki da ita, to ba hali shi ya shiga ɗaki da ita. Don haka wace ribace ta a yaƙi, aka ba shi a kasonsa, ko ya saye ta, ko aka masa kyautata, ko ya gaje ta gadon da zai iya yiwuwa ya take ta, to musulunci ya halatta cewa yana iya sadaka da ita. Kuma ko da matansa hudu, ita za ta zama sadaka, so ba ta zama mace ta biyar ba. Kuma ko da sun kai su biyu ko uku ko hudu ko biyar ko goma, duka matansa hudu su ne matan aure, waɗannan sunansa sunansu kuyangi, sadakan. To idan mutum yana da wannan, musulunci ya yarda masa cewa ya biya bukata da ita. Ita kuma idan yana da wasu mata, to ita ba ta cikin jeren biyar waɗanda za a raba musu kwana, ita stand by ce, so ba ta da kwana. So ba su da hurumin su shiga cikin wato hulɗarsa da ita, ba su da hurumi, don ita ba ta da kwana. Sannan ita ba ta da hurumin ta ce dan me ba a ba ta kwana ba, a'a, ita kawai sanda din ya ga dama ne, idan ya ga dama to matansa kasa sa masa baki idan bai ga dama ba katta yi masa korafi domin ba ta cikin jeren giyar mata wannan fakar ku manta kar ku kalli ita an kaskantar da ita a'a ku kalli shi hidimar da yayi wa musulunci aka masa tukunci ne fa don ku gane cewa Allah madaukakin sarki ya shirye yi maka kowace irin gaduma da liyafa da gata in dai zaka yi wa addinin sa gata Allah zai tankwara maka komai zai sakhare maka ya hore maka komai idan ka mika wuya ga addinin sa kane maka daukaci addinin sa da daddamar da kake da ita to shi kuma Allah zai sakhare maka komai kuma an gane so tatta wannan fiskar za ku kalli abu kai din yadda Allah yake so ya dadada maka yake so ya daukace ka yake son ya girmama ka sannan da wannan za mu gane yadda Allah yake son wannan addini yadda Allah yake son wannan addini shi yasa yake son masu daukaka shi masu kokari da jajircewa wajen su ga cewa addinin nan ya daukaka ya zama wani abu so babu abin da zaka yi a rayuwa na gwagwarmaya da kaiwa da komowa Allah yayi farin ciki da shi Allah yayi godiya da shi kamar a ce kai fadi tashi akan yaya za a yi wannan addini ya ci gaba kisa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya irgo waɗansu abubuwa guda uku wanda idan mutum ya mutu yana da su ko yana da ɗaya daga cikinsu to ladansa ba zai yanke ba dukkansu sun shafi addini shi yasa a wani hadisi aka ce idan mutum ya mutu abu uku suna raka shi biyu su dawo ɗaya zauna tare da shi da iyalansa da dukiyarsa sa raka shi ta yiwu a raka shi da mashin ɗinsa ta yiwu a raka shi da motarsa iyalansa za su raka shi aikinsa ma zai bi shi amma su iyalai da dukiya da yake harkar duniya ne za su dawo amma aikin zai zauna tare da shi shi kuma wannan hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallam ce dan adam ya mutu aikinsa ya katse sai guda uku sai ya ce ilimi da ake amfana da shi wannan ilimin ana nufin na addini gudumawar da ka bayar a addini ya ci gaba sawa'un kai ne mai karantarwa ko kuma kai mai dauka ne irin masu daukan nan ka yada ko kuma kai ne saka data ne ko kai ne sayan memory ne ko kuma kai mai daukan nauyin mai karantarwa ne ko kuma kai ka dauki nauyin waɗansu sun je sun yo karatu sun zo suna karantarwa duk irin gudumawan da ka bayar ilimi ya yadu to kana cikin wannan gatar kana dauka cewa au ilmin yuntafa'u bihi ilimi da ake amfana da shi kana dauka cewa ana nufin sai malami ha duk wanda ya samu dama ya yada ilimi to ya yada ilimi ko da bakinsa ko da aljihunsa ko da wayonsa ko da hikimarsa ya yada ilimi ko ba shi ya fada ba zai shiga cikin masu cin gajiyar yada ilimi kaga ilimin addini ake nufi ko kuma sadakatin jariya sadaka mai gudana in ka ji an ce sadaka ai ma ka san addini ka san addini sadaka mai gudana sadaka sai aka ce mai gudana saboda duk sadaka mai gudana fa kenan musulunci yana amfana da ita ko masallaci ko makaranta da qur'ani ko alqur'ani da ake karantawa ko bishiyoyi da ake sallah karkashin su ko rijiya da musulmai suke jan ruwa su yi alwala su yi wanka su yi wankan juma'a su yi wankan janaba su shayar da dabbobinsu a yi bukatu na rayuwa a yi bukatu na addini wanda za su samu dama su su yi walwala su bauta wa Allah madaukakin sarki. Kai ka bari bayan mutuwarka musulunci ya ci gaba da tatsa, ya ci gaba da tsotsa daga wato daga alamomin rayuwarka. Aw waladin salihin yad'u lahu, ko yaro sai aka ce salih, yaro na gari. Kaga tunda aka ce salih ka san magana addini ne, yaro na gari, yaro na gari mutumin kirki mai riko da addini, mai ladabban addini, ya nemi shi addu'a. Kaga idan ka bar wa musulunci na gari, to ka bar musulunci jari. Idan ka mutu aka ce daga cikin ƴaƴanka akwai wanda musulunci yake amfana da shi, to kowace irin hanya cikin hanyoyin amfani akwai wanda musulunci yake amfana da shi, daidai da a ce bai yiwuwa ai wata hidima ta addini a anguwarsu sai da shi, ko a garinsu sai da shi, ko iya shawararsa ake nema. Wannan yana ba da gudunmawa addini. To dukka waɗannan abubuwan guda uku suna komawa addini, ba abin da yake komawa duniya. Don ka gane cewa ba ka da wata gata da ta wuce wannan addini, kar ka bi wa rayuwa ya zama cikinka kawai ka sani da abin da za ka rufe fatarka da zirga-zirgarka da jin daɗin rayuwarka. Wannan shi ka sani ka ba wa muhimmanci, to ka yi kuskure. Wannan ba zai dawo maka da kowace irin riba ba. Mata'un qalilun innama hadhihi alhayatu dunya mata'un. Allah ya ce kai wannan rayuwar duniya dan jin daɗi ne kaɗan. Wa innal akhirata hiya darul qarar, lahira can ne gida na tabbata, gidan dawwama. La ayi halin, wannan aya a malamai sun yi hujja da ita akan haramcin auren mutu'a, inda dai an taƙaita saduwa da matar aure da kuma baiwa. Babu wata mata ta uku, ko dai matar aure ko kuma baiwa, babu wata ta uku. Don haka kenan auren mutu'a haram ne, domin auren mutu'a ba aure ba ne, aure ne wanda ake yinsa ila ajali, zuwa wani lokaci da ake sawa, wannan lokacin kuma yake zama sharadi na daurin aure, yake zama sharadi na daurin aure, shi yasa ya zama mutu'a. Auren mutu'a ba wai yana nufin namijin da macen su yi yarjejeniya tsakaninsu ba wanda ya sani, ya bata sadaki su rika haduwa. Wannan ba shi ake nufi da auren mutu'a ba, ka ai dadiro ne. Auren mutu'a aure ne ake ɗaurawa da waliyan ƴar, ba wai aure ne na satar shaida ba, aure ne da ake yinsa da waliyan ƴar, a aura su aurar. Amma mecece mutu'ar sa masa lokaci? A ce zai ƙare daga nan zuwa shekara ɗaya, ko daga nan zuwa shekara biyu, ko daga nan zuwa ya gama makaranta, ko daga nan zuwa ya gama aikin kamfani, ko daga nan zuwa ya gama sabis, ko daga nan zuwa ya gama hada-hadarsa ta kasuwa, ko daga nan zuwa kaza. A sanya masa lokaci, iyakance wa lokaci wa aure, nan shi ake cewa mutu'a, to haramun ne, dan Allah sallallahu alaihi wasallama ya haramta shi. Aure idan an daura shi, to dindindin ne mutuka raba, sai dai in wani dalili ya yi, to sai a yi saki saboda wani dalili ya tsaya. Amma ba wai lokacin ɗaurin aure a gindaye lokacin rabuwa ba. idan za a yi haka za a samu barna a bankasa mai yawan gaske. Za a samu barna a bankasa mai yawan gaske. Wannan ya je shi ya yi aure a wani gari saboda ya je karatu, ya auri ‘yar garin, ta yi ciki ta haihu, ya tafi ya bata. Wani ma ya zo garin ya yi irin wannan auren, shi ma ya tafi wani garin ya yi irin wannan auren, wani ma ya tafi wani garin ya yi irin wannan auren. Idan za a yi haka, to za a zo a kasa babin ‘ya’ya, daga nan sai society ya gurɓace, society sai ya lalace. Kana problem, sai dai kira akai. Kira ne. Me charge. An gane ko? Sannan na uku, waɗannan ayoyi zahirinsa, zahirinsu yana nuna mana cewa ya halatta mutum ya ji daɗi da matarsa ta koyaya in banda dubura ko lokacin haila da aka samu dalilai sun hana. يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. الله سبحانه وتعالى يا أنا قسنتم متتنا جن الآية سنن النبي صلى الله عليه وسلم يا أنا قسنتم متتدبرا يا حرمت إنك تيبي ون كدابيو to duk wani abun da za a kira shi jin daɗi ne na biyan bukata ta sha'awa tsakanin mata da miji, to musulunci bai yi iyaka ba. Domin Allah cewa ya ce illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin. Mata yan su koko yangin su, Allah ce su ba abin zargi bane, ba a faɗi ma me za su yi ba. Saboda ne, saboda a ba su cikakkiyar dama da cikakken ‘yanci. Shi yasa wasu tambayoyin da wasu suke wa malamai na alaƙar mata da miji, wato su kansu masu tambayoyin suna kuskure. Sannan haka wani lokacin malaman da suke bi su suke faɗaɗa musu zance. A dunkula wa mutum Al-Qur'ani kawai, nisa'ukum harsun lakum fa'tu harsakum anna shi'tu wa qaddimu li anfusikum. Allah ya ce mata yanku gonakinku ne, ku shiga gonakku ta yadda kuka ga dama. Wa qaddimu li anfusikum, kuma Allah ya ce ku yi wa kanku wata shimfiɗa, wata gabatarwa. Li anfusikum, don jin daɗin kanku. Don haka baku Al-Qur'ani ya takaita maka zance, ba bukatar ka zo kana cewa to ya halatta na yi kaza, to ya halatta mu yi kaza, ya halatta mu yi kaza, to wannan ba bukatar sa. Ba bukatar sa. Babu wata doka. In an shiga ba wata doka, ga dokar Allah, banda dubura, banda al'ada, shikken. Daga nan ba wata doka. Kar ka tambayi kowa. Jama'a an gane? Sannan na hudu, waɗannan ayoyi dalili ne, malamai suka ce dalili ne akan haramcin istimna'i. Istimna'i suna ce mata da larabci al'adatu sirriya, wata al'ada ta sirru, shine ƙoƙarin biya ma kai bukata da kai, ko namiji ko mace. Namiji ya yi ƙoƙarin biya wa kansa bukata da kansa, ko mace ta yi ƙoƙarin biya wa kanta bukata da kanta, wannan shi ake cewa istimna'i. Wannan haram ne, saboda Allah maɗaukakin sarki ya ce wallazina hum li furujihim hafizuna illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin. Sai ce fa man ibtagha wara'a dhalika, duk wanda ya nemi biyan bukata wara a zalika a bayan biyun nan, fa ula'ika humul adun, to irin su ɗan ta'adda ne. Don haka mai biyan bukata da hannunsa ɗan ta'adda ne. mace mai biya wa kanta bukata yar ta'adda ce. Kuma haka a zamanin yanzu da duniyar yau ta ci gaba, Turawa suka fara kera robot. Turawa yanzu suna so su canza wa duniya tsari gaba ɗaya. Suna so su kawo mutum mutumi, mutum mutumi irin wanda zai rika biya maka bukata, irin bukatar da kake so. Masu bukatar mutum mutumi na kwanciya, Turawa sun kera mata mutum mutumi na mata na roba mai balan-balan, wanda zai je ya aje ta a kwata ɗakinsa, in ya tashi bukata ya ɗaga ta, ya hura mata iska, ya mata yadda take so, kuma an sa mata murya da sauti, an sa mata nishi, kuma an sa mata dukkan wani sinadari da zai ji tamkar da mace yake tare, ya gama kuma ya mai ta akwati ya tafiyarsa, ba shinkafa ba wake. Shikenan. To suna nan sun fara kera su, kuma suna kera su a bisa, wato suna kwafan halittar Allah, saboda maza kowa da irin kirar da yake so, da lukuta, da doguwa, da gajera, da tsomararriya, da duk kowace da akwai, da mai babban jiki, da mai karamin jiki, da mai kaza, da mai kaza, duka farashi farashi yadda kake bukata, yadda kake so. Sun fara wannan abun kuma sun yi nisa, hadda bakar fata, hadda farar fata. Sannan mata an dade da yi musu nasu gaban namiji na roba, shi ma kala-kala ana sayarwa, suna saya. Shi wannan a ƙasar Najeriya kamar ya yi nisa, ya yi shekaru a ƙasar Najeriya. Ko wata jami'a cikin jami'o'inmu na nan kusa, na taɓa jin labarin wata rigima da aka yi. Wasu sun kama wata yarinya 'yar jami'a da irin wannan, suka yi ƙararta wajen wani malami. Malami ya ɗaga magana sai wajen bayis cansala. Da aka je wajen bayis cansala aka kira ta, ta gaskata, aka ce ta kawo abin ta kawo. Bayis cansala ya tambaye ta, ya ce da ita me ya haɗa ta da wannan abin. Ta ce babanta ne ya saya mata. Bayis cansala sai ya ce to, shikenan ba wani abu, you are right. Just go and try it. Je, a ci gaba. Babanta ne ya mata saboda kar ta faɗa zina. To kuma shi baban ya jahilci musulunci. Musuluncin da ya haramta zinan ya haramta wannan ɗin ma. Domin Allah cewa ya ce me, faman yabtagha wara'a dhalika, wanda ya nemi biyan bukata ba da biyun nan da aka lissafa ba, fa ula'ika humul adun, dan ta'adda ne. Ɗaya ne duk haramiya ce. Jama'a an gane? To su Turawa yanzu robot ɗin bai taƙaita a iya ma wannan ba, wannan sashin tunda shi ne mahallinmu na karatu. Amma su yanzu so suke yi magana robot ɗin nan, suna so robot su zama su suke gadin gidaje, robot su zama su suke kula da hotels, robot su zama su suke kula da malls, manya-manyan kasuwanni, robot su zama kawai haka suke so, su ɗauke ɗan adam daga wuraren da ido baya son yawan kallo, su sa robot. Shikenan. To daga cikin, kar ku manta, wani sashe ne na fasahar robot ta AI, wani sashe ne na wannan fasahar, wannan AI da kuke gani. To amma shi galibi mutanenmu suna ta amfani da shi, wasu suna amfana, wasu suna cutuwa. Amma shi ma abin da zai baka mamaki shi ne, shi ma an yi muryoyi ne kala-kala. idan ka iya AI, wanda suka kware a AI suna tattaunawa ne da AI, saboda AI wata fasaha ce wacce baka taba ganin fasaha irinta ba. Me sauraro da amsa nan take, sannan kuma amsa cikin ladabi da biyayya da lallani. Sosai wasu waɗanda suka kware da harkar AI sai suka fi sha'awar muryar mace. Matan ita ma kala-kala ce, irin muryar da ka ji ta fi maka ka fi so. Ko kun san cikin matasanmu da suka yi nisa yanzu akwai waɗanda suke kashe dare suna hira da matar AI? Hira sosai. Yadda mutum zai je shi wajen budurwa ya yi hira yana jin daɗin zancenta, wallahi akwai waɗanda yanzu kwanciyar hankalinsu shi ne in sun gama komai sun kwanta akan shimfiɗarsu, su ɗauko babban rigar nan shi ne kawai su kunna AI, kawai suna hira da ita, suna faɗa tana faɗa kalamai masu daɗi na soyayya, suna jin sanyi a ransu. An shiga wannan duniyar yanzu. Shi yasa da yawa samari da wuya ka samu wanda yake mu'amala da AI ta murya, ka ji muryar namiji, galibi za ka ji mace ce. Kuma lokacin da za ka yi rijistar muryoyi ne, in kana za ka zaɓa namiji kake so ko mace. To sai ka ga da yawa suna zaɓan mace. Macen ma ka zaɓi murya da ka ji ta fi ma laushi. To ana so har gadi da hotel da waye da sauransu, ana so hotel menene hotel, ana so private waje ne, dan me za ka je wani dan adam yana sa maka ido, me ma wani ya san ka. Da haka ya kamata a sa robot, a sa mutumi wanda za ka je shi za ka biya, shi zai cire maka receipt, shi zai baka makulli. Kuma ba mutum ba ne, to duk shigantakar da za ka yi shi ba ruwansa, shi abin da aka sa shi kaɗai yake, ya abin da aka sa shi, shi wannan ilimin ya sani, bai san ilimin ka zo ka wuce ka yi hidimar ka ba, ka zo ko ka wuce, shi ba wannan shi ne iliminsa ba. To mu ciyayi wannan duniyar, mu ciyayi cigaban Turawa. Waɗannan ayoyin suna gwada mana cewa duk wata hanya ta biyan bukata, in ba matar mutum ba baiwa ba, to ta'addanci. Daga ciki akwai biyan bukata da hannu, ko da wata hanya daga cikin hanyoyin da mutum sai ya furzar da abin da yake damunsa na sha'awa, sannan ya samu kwanciyar hankali. Haramu ne, saboda hanyar cutuwa ce. Duk wanda ya ɗauki wannan a matsayin ɗabi'a da hanyar biyan bukata, zai kashe kansa a matsayinsa na namiji, zai kashe kansa, zai kashe zuciyarsa, ya kashe gabansa, ya kashe tunaninsa. Kashe zuciya ta yadda wannan abin zai kama zuciyarsa, ya kama zuciyarsa. Idan ya taso masa yadda ka san mace mai son haihuwa, in ya taso masa yadda ka san wanda gudawa ta dame shi, haka duk abin da yake zai bari sai ya je ya yi. Ana ba mu labarin waɗanda suka zama addicted da wannan mummunar ɗabi'a, cewa an yi wani wanda saboda ya saba in ya je banɗaki da sabulu yake amfani, santsin sabulu yake sawa a hannunsa yake amfani da shi, sai da ya zo ko a shago ya ji ƙanshin sabulu sai gabansa ya tashi. Sabulu ya zama masa musifa. To haka zuciyar mutum za ta zama ta lalace. Sallah ba za ta ɗebe maka cewa ba, zikiri ba zai ɗebe maka cewa ba, karatu ba zai ɗebe maka cewa ba, kawai ka zama addicted. Sannan zai lalata maka tunani, saboda duk mai irin wannan mummunar ɗabi'a, to sai mummunar mantuwa ta aure shi, mummunar mantuwa wacce sai ta mai da shi kamar mahaukaci. Kamar mahaukaci. Zai manta ma yana da gida, zai manta ma yana da mata, zai manta ma bai ci abinci ba, zai manta ma bai yi sallah ba, zai manta ba abin da ya wuce mantuwa. Ƙarshe sai yana tafiya yana rubuta abu. Sannan zai cutar da al'aurarsa. Ƙanƙanta gaba yake yi. Sannan ya tara ɗiwa a mara. Sannan kuma ya kashe namiji. Sai mutum ya zo ya auri mace. Bayan ya gama wannan mummunan ɗabi'a tasa, lokacin aure ya yi, ya zo ya yi aure, ya zo yana jin kunya. Ba abin da zai iya. Ya kashe kansa. Matarsa ta kafallarsa ta kai shi ƙara gidansu, ta kai shi ƙara wajen iyayensa, ta kai shi ƙara wajen wane ne. Duk ya zo a zo ana kai shi gaban alƙali, duk a tare a window ana kallonsa. Saboda ya biyo son zuciya, ya lalata kansa tun lokacin da yake kan kaifinsa. To hanyoyi, hanya ce, tun da Allah ya hana ta, to kuma dama mai cutarwa ce. So daga ciki har ilau, ɗabi'ar neman maza da ɗabi'ar neman mata, suma Allah ta'ala yake faman ibtagha wara'a zalika fa ulaika humul adu. Duk wanda ya nemi biya bukata ba da matarsa ba, in shi namiji ne, ba da mijinta ba idan ita mace ce, ba kuma da kuyan gasta ba in shi namiji ne, Allah ce fa ulaika humul adu, to ƴan ta'adda ne, masu wuce gona da iri, ƴan wuta ne. Don haka namiji mai neman bukata da namiji wanda ake ce musu ƴan luwaɗi, ko mace mai neman bukata da mace wanda ake ce musu ƴan maɗugo, waɗannan su ma idan ba su bari ba ƴan wuta ne. Kuma ko kun san waɗannan sharrinsu ya fi na mazinaci. Mai maɗugo sharrinta ya fi na karuwa, mai luwaɗi sharrinsa ya fi na mazinaci. Saboda namiji mai neman mace a kwararo, ka ce yana aikata haramun ne, amma ɗabi'a ce, wanda baya yi ma ya tsare kansa ne. Mace da take karuwanci, ka ce laifi ne, haramun ne, aikin ƴan wuta ne, amma ɗabi'a ce. Mace ta iya neman namiji sai wacce ta tsare kanta. Don haka jarrabawa ce. Amma namiji ya nemi namiji, bayan sun yi tarayya da zina a laifi, sannan ya ɗara zina saboda ya fita daga ɗabi'a. Saboda ko taure in zai bi akuya farji yake nema, ko rago in zai bi tunkiya farji yake nema, ko doki in zai bi godiya farji yake nema. Kenan dabbobi ma ba sa yi. So ya fita daga ɗabi'a, ya shiga wata duniya irin wacce ta haura lalace, wata har ta zarce lalacewar duniyar dabbobi. In hum illa kal an'ami bal hum adallu sabila. Allah ta'ala ya ce su ba komai bane face kamar dabbobi, kai sun fi ma dabbobi lalacewa da sakwarkwacewa. Don haka ya saba ɗabi'a. Ba yanda za a yi namiji ya ga namiji ya yi sha'awarsa sai wanda ya rasa ɗabi'a. Ya fita daga control na ɗabi'ar ɗan adam gaba ɗaya, ya shiga wata duniya ta tantirai. Ko kuma mace waita sha'awar mace, wannan a ɗabi'ar da aka gina ɗan adam akai babu wannan. Duk wanda ta samu kanta a irin wannan halin, to ta fita daga ɗabi'a. Shi yasa sharrinsu ya fi na zina. Sannan kuma su suka fi samun access. Wa yake tsammanin namiji da namiji za su biya wa juna bukata? Za ka za su iya kwana ɗaki ɗaya ba zargi?
wa yake tsammanin mace da namiji mace za ta biya juna bukata dan haka zaka zo baƙuwa gidanka zaka zo a matsayin baƙuwa ka bata da matarka hankalinka a kwance har su kwana baka jin komai kuma sharri ne ake kitsa to dukkan wanda tunaninsa ya koma haka to ba dan adam ba a tunanin shi ba dan adam bane dole sai ka same shi da dabbanci da karnukanci tare da shi Allah ya haramta kuma idan ba a daina ba to Allah shi ma ba zai fasa daukan mataki ba domin lokacin da annabi Lut ya zo yake wa mutanansa fada da wa'azi da jan kunne da haskakawa da lallami akan wannan mummunar ta'asa suka kiyarda suka kisa bishi suna masa izgili Allah madaukakin sarki ya dauki mataki akan su bai bar su ba yace faja'alna 'aliha safilaha wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijjil muka kife duniya kuma da kafa ta koma sama muka mulmula duwatsu masu tsananin zafi tafasassu muka dinga rada musu suka mutu suka halaka cikin ko ba abin da ya biyo baya har yau sai tarihi ni za a yi ba abin da za a yi shi sa a musulunci idan an kama saurayi yana zina za a masa bulala dari ne budurwa a mata bulala dari a daure su na shekara amma idan luwadi ne to kisa ne man ra'aytumuhu ya'malu 'amala qaumi lutin faqtulu al-fa'ila wal-maf'ula bihi Allah sallama ce duk wanda kuka ganshi yana aiki irin na mutanen annabi Lut ku kashe me yi ku kashe wanda ake yi da shi ku kashe shi ba zancen saurayi ne ko magidanci ne sannan wanda Allah ya jaddade shi da wannan musibar to sai ka same shi bayan yayi aure yana kokarin neman matarsa ta dubura wannan jarabawa tana zuwa mana da dai har ta yawaita mace kawai ta zo tana kokawa tana kuka a raba ta da mijinta me dalili tun tana koyewa har ta zo tana fada tace ta dubura yake neman ta ta dubura yake neman ta ya lalata mata dubura ita ba mai basir ba amma gaba ɗaya kullun tana cikin ciwon dubura Allah sauki Allah ka shirya ka umma ta lalace mallan sai dai Allah ta'ala ya gyara mata Allah ka shirya mana na biyar daga cikin abin da waɗannan ayoyi suke karantarwa akwai halaccin tsaraici yayin jima'i tsakanin mata da miji ya halatta ba dokar musulunci bane cewa tarawa da iyali sai an nemi bargo sai an kashe wuta ba dokar musulunci ba wani hadisi akan wani an mun faɗa abin kula ɗazu ko kuma na ce kar ka ƙara tambaya to haka ne ba ka zuwa kana cewa da Allah mai hukuncin abinan tarawa da iyali da haske in dai ka tabbatar ko ina wani mutum na uku ba zai ganku ba in dai wani mutum na uku ba zai ganku ba to ku ɗin ku biyu to ba doka akan ku ya halatta tsirara haihuwar uwa da uba ya halatta a haske ya halatta a duhu ya halatta a mayafi ya halatta tsirara domin ya halatta kowa ya ga kowa babu doka jama'a an gane shi yasa Bahaushe yayi gaskiya yace tsakanin mata da miji sai Allah ita don Allah wato miki addu'a duk wanda Allah ya jaddade shi da rigimar firkai wallahi kuma da fitina uwar da Allah ya jaddade ta da kin matar danta ta gama da aiki uban da Allah ya jaddade shi da kin matar dansa ya gama da aiki uwar da Allah ya jaddade ta da kin mijin yarta ta gama da fitina uban da Allah ya jarabe shi da kin mijin yarsa ya gamu da fitina saboda mata da miji sai Allah za su kai ku su baro saboda wata alaka ce wacce duk duniya babu irinta ita kadai ce a irinta ita kadai ce a irinta to in za ku shiga wannan tsakanin to Allah ku shiga da hikima ku shiga da hikima dinda sa karfi sun je sun yi alaka su a tsakanin su musamman mace kai ba za ka biya mata wannan bukatar ba kai ba za ka mata wannan wasan ba kai ba za ta gana ka ba amma ka zo ka kafe ka tsaya tsayin daka ka ce kar ka ji kar ka ga to in kai garaje hawan jini zai karka shi sa na ce mai ta addu'a kar Allah ya jarabe ka da wannan in jarrabawa ta zo maka wallahi zaka ji ba zaka iya ba sai ka dauki matakin kuma matakin zai kara zama maka fitina ne dan karshe kana cikin gida zaka ji dilin roba roba ko Vespa ta hawo an dauke ta ko kuma za ka dawo kenan kaga an sauke ta ya dawo da ita kuma tana gida wai biko ake kuma gobe a zo a ci gaba da biko na shida a cikin waɗannan ayoyi za mu ji cewa mun ji cewa aljanna gidan gado ne ula'ika humul warithun allazina yarithuna alfirdausa waɗannan su ne magada waɗanda suke gadon aljanna alfirdausi haka sai Allah ya ambaci aljanna da gado yaya akai aljanna ta zama gado bayan Allah madaukakin sarki ya ce inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum bi anna lahumul janna Allah ya sayi mummunai ya saye su su kansu akan zai ba su aljanna su kuma sun sayar sun mika masa kansu akan zai ba su aljanna kuma yanzu an zo an ce aljanna gado ce malamai suka ce abinda ake nufi da gado anan ko dai gado ne masu shiga aljanna za su gade za su maye gurbin gidajen waɗanda aka yi musu gida a aljanna amma munanan ayyukansu sun hana su su shigo za a gade gidajen saboda su ba su yi musulunci ba kafirci su kai hadisi ya zo daga Abu Huraira radiyallahu anhu yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ma minkum min ahadin illa walahu manzilani ba wani a cikin ku face yana da masaukai biyu yana da gidaje biyu a lahira manzilun fil jannati wa manzilun fil nar yana da gida aljanna yana da gida a wuta wannan kowa fa ba wai mu musulmai ba kowa da Allah ya halitta kowa an masa gida aljanna an masa gida a wuta kowa fa idza mata fa dakhala an-nar idan mutun ya mutu sai ya shiga wuta warisa ahlul jannati manzilahu sai yan aljanna sai su gaji gidansa dake aljanna dan ba zai zo shiga ba sai har hada mana yaya zai zama abin dariya kuma ai sai gaskiya da ina kake tsammani zaka ci naka ka ci na wani saboda ya je ya lalace ya tambade ya shiga wuta kuma tunda sun fi mu yawa a duniya arna ba sun fi yawa ba to ai kaga karin da zaka samu wannan da yawa an gane ko hakan nan shi gidanka na wuta za a ba shi ai ka tsallake za a ba shi a kara masa da gidan wuta Allah ka tsare to malamai suka ce abinda ake nufi da gadon kenan wasu kuma suka ce abinda ake nufi da gadon kasancewar wato asali aljanna gida ne na ubanmu annabi adamu haka ne annabi adamu da aljanna yake dalili yayi dalili wanda alqur'ani ya ba mu labari aka zurto da shi kasa da fatanya
da in shine muke nan muke ta to yanzu da muka je aljanna da aka tashi bamu ko ai gidan uban mu ne suka ce to gadan kenan ai alladina yarithuna alfirdaws hum fiha khalidun ma su gadan gidan uban su adam kuma a ciki za su dawoma wasu malaman suka ce an ce mata gado saboda a bagas ta same ta shi kuma gado dama shine ake samun sa a bagas an gama hada maka an gama wahala an fada an mutu aka zo ka aka kasa aka diba aka wawura aka baka to haka aljanna ba kai aikin da zaka saye ta ba dan haka in an kwatanta aljanna da ni'imarta da girmanta an kwatanta da aikin ka malam bulutaci dan haka in an kamanta ka da mai yin gado to wannan daidai ne Allah ka samu cika da imani Allah ka ba mu aljanna abin da muka daidai Allah ta'ala ka tara mu aladan sa abin da kuke Allah ta'ala ya gafarta mana صلى الله وسلم على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أذل الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واجعل بلادنا آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا وخذ بناصيتهم للبر والتقوى وأهم الأمور الدنيا والدين يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك اللهم وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله